Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hanci a yau ranar Laraba 3 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa jamhuriyar Nijar na bikin cika shekaru 62 da samun yancin kai daga Turawan Faransa. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan kasar Rasha ciki har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taba zama zakara a wasannin motsa jiki na Olympics, Alina Kabieba, wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban Rasha Vladimir Putin, kuma mahaifiyar 'ya'yansa hudu. Ma'aikatar baitulmarin Amurka ta dakatar da baiwa Kabieba mai shekaru 39 visa tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta. Tsohuwar mamba ce a kungiyar Duma ta Rasha, majalisar dokokin kasar, kuma ita ce shugabar wani kamfanin yaɗa labarai na kasar Rasha wanda ya tallata mamayar Rasha a Ukraine. Abokan adawar Rasha da mai sukar Putin, Alexei Navalny, sun yi kira da kakaba takunkumi akan Kabieba, suna masu cewa kafar yaɗa labaranta ce ta jagoranci bayyana labaran kasashen yamma akan mamayewar a matsayin labaran ƙarya. Burtaniya ta sanya wa Kabieba takunkumi a watan Mayu, ita kuma tarayyar Turai ta sanya mata takunkumin tafiye-tafi da na kadarori a watan Yunin. Daga cikin sauran waɗanda aka sanya takunkumin har da Andrei Grovichev, wani attajiri wanda ya mallaki gidan Wittens Hart, wani katafaren gida mai ɗakuna 25 da ake ganin shine na biyu mafi girma a London bayan Fadar Buckingham. Lokacin da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta tashi zuwa Taiwan a cikin jirgin fasinjan na rundunar sojin sama a jiya Talata, ta zama jami'ar Amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa. Kasar China ta sanar da daukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya. Jami'an Taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta. Dalilin da yasa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin China da Amurka, China na ikirarin cewa Taiwan wani yankinta ne, kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin kasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin. Shugaba Joe Biden ya nemi kwantar da wannan korafi, yana mai nanata cewa babu wani sauyi a matsayarsu na daukan yankunan China a matsayin daya. Pelosi ta bayyana bulaguran nata a matsayin wani nauyi da Amurka ta rataya a wuyanta na tsayawa tsayin daka kan tsarin demokaradiyya akan kasashe masu cin gashin kansu da kuma demokaradiyyar Taiwan da China. A jiya Talata, gwamnatin tarayyar Amurka ta shigar da karan jihar Idaho kan wata dokar jihar da ta ce ta hana zubar da ciki kusan baki daya. Sannan ta kuma nemi a hana sauran jihohin yammacin Amurka gurfanar da likitoci ko kuma ladabtar da su kan zubar da ciki, kamar yadda wata kotun kasar ta bayyana. Karar da aka shigar kotun tarayya ta Lardi da ke birnin Idaho tana neman matakin farko kuma na dindindin akan haramtawa jihar aiwatar da dokar tare da neman kotun ta yanke hukuncin cewa dokar jihar ta saba wa dokokin tarayya. Har ila yau, karar ta yi zargin cewa dokar jihar ta yi katsalandan ga yarjejeniyar da Amurka ta kulla da asibitoci a ƙarƙashin shirin Medicare, tana nufin shirin kula da lafiya na tarayya ga tsofaffi. Ƙarar da aka shigar a ranar Talata ita ce karo na farko da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na yaƙi akan ƴancin haihuwa tun bayan da kotun koli a watan Yuni ta yi watsi da hukuncin da aka samar a shekarar 1973, wato shari'ar Roe versus Wade, wanda ya amince da ƴancin mata na zubar da ciki.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yau 3 ga watan Agusta, jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 62 da samun yancin kai daga Turawan Faransa. A albarkacin zagayowar wannan rana, shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya yi jawabi ga 'yan ƙasar ta kafafan labarai a jiya jajiberi inda ya tabo batutuwa da dama da suka shafi tafiyar kasar ta Niger da rayuwar al'umma. Wakilin muryar Amurka ya mai shirin mummuna Burma ya aika mana karin bayani.
A wannan jawabi na tsawon mintoci kimanin 15, shugaban kasa ya fara ne da tunatar da al'ummar Niger mahimmancin haɗin kan 'yan kasa. Muddin aka zama tsintsiya madaurin ki daya, to kam za a iya tunkarar kowace irin matsala. Muhammad Bazoum ya ce wannan ya sa a washegarin ɗarewarsa karagar mulki ya gana da shugabannin rukunonin al'umma don neman haɗin kansu. Matakin da ya ce ya taimaka sosai wajen shimfiɗa yanayin fahimtar da ke tsakanin 'yan ƙasa a yau.
La sentiment ainsi donné par la représentation nationale au gouvernement.
Akan matsalar tsaro, shugaban ƙasa ya bayyana gamsuwa da izinin da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa ɓangaren zartarwa domin kulla hulɗar ayyukan soja da ƙasashe aminai a matsayin wani yunkurin ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci ta hanyar musayar bayanai da dubarun yaƙi, wanda ke ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da ke ƙunshe a tsarin manufa Fofin gwamnati, wato Programme de la Renaissance Actua. Yana mai cewa ta'addanci da talauci na kan gaban abokan gabar Niger da al'ummarta.
Je reste très ferme dans le combat pour le respect des biens publics.
Muhammad Bazoum ya jaddada aniyar ci gaba da yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a, kamar yadda ya sha alwashi a ranar da ya yi rantsuwar kama aiki, saboda a cewarsa banzartar da dukiyar ƙasa wata ɗabi'a ce da ta samu gindin zama a Niger, kamar yadda abin ya fito fili a rahoton da kotun kula da yadda aka kashe kuɗaɗen ƙasa, wato Cour des Comptes, na baya-bayan nan. Yin watanda da dukiyar ƙasa wata babbar barazana ce ga ci gaban demokradiyya, haka kuma 'yancin kai ba zai tabbata ba sai fa idan muna kula da dukiyar ƙasa kamar yadda ya dace, in ji shi. A nan shugaban ƙasa ya ce ya umarci gwamnati ta ɗauki matakin zartar da shawarwarin da kotun Cour des Comptes ta bayar don ganin an samu canjin tunani daga jami'an hukuma.
Les examens de fin d'année de nos deux cycles d'enseignement secondaire.
A fannin ilimi, shugaba Muhammad Bazoum ya ce sakamakon jarabawar azuzuwan ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko da na makarantun share fagen shiga jami'a na bana na nunin girman koma bayan da sha'anin ilimi ya shiga a Niger, saboda haka ya zama wajibi a kula.
Notre volonté de moderniser notre secteur rural à travers la mise en place d'un programme de pôle agro-industriel.
Inganta ayyukan noma da kiwo ta hanyar amfani da hikimomin zamani wani abu ne da ya ce zai baiwa kulawar musamman ta yadda za a samu wadatar cimaka tare da bunƙasa kamfanoni da masana'antu. Muhammad Bazoum ya gargaɗi ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a game da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da illolin canjin yanayi a ƙasashe masu tasowa irin Niger.
Les pays comme le Niger subissent en effet des calamités du niveau.
A bana, jihar Tillabéri ce ke karɓar bakuncin shagulgula ranar samun 'yancin kan Niger, saboda haka tun a yammacin jiya shugaban ƙasa ke bakuntar al'ummar wannan jaha don jagorancin ayyukan dashen itace a wannan Laraba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Tillabéri a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An jinkirta kada kuri'ar da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya za su yi na zaben sabon Prime Minister bayan da wata hukumar leken asiri ta kasar ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanai na intanet na iya sauya kuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya Talata. Rahoton ya ƙara da cewa babu wata kamemman barazana daga wata ƙasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance gama gari kuma game da tsarin kada kuri'ar da kuma rauninta. Sakamakon damuwar, an tilasta jam'iyyar Conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya kuri'unsu a fafatawar zaben sabon shugaba, a cewar jaridar Telegraph. Rahoton ya ƙara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada kuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160,000 ba, da a yanzu aka yi musu gargaɗin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan nan na Agust. A baya dai an fara fitar da kuri'un ne daga ranar Litinin, in ji jaridar The Telegraph. Hukumomin ƙasar Guatemala sun kama fiye da mutane 12 da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar bakin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico, ciki har da wasu mutane 4 da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu bakin haure a Texas a shekarar 2021. Kaman da aka yi a safiyar ranar Talata, ya zo ne wata guda bayan da bakin haure 53, ciki har da 'yan ƙasar Guatemala 21 suka mutu a wani yunkurin fasa koren da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar trailer da ke birnin San Antonio na jihar Texas. Babu wata alama da ke nuna waɗanda aka kama a ranar Talata na da hannu a tashin hankalin da ya faru a birnin na San Antonio. Ba a cika samun nasarar mika mutanen da ake zargin masu safarar bakin haure ne da aka fi sani da coyotes zuwa Amurka ba. Daga ƙarshe ga Falastina da ke zaune a zirin Gaza mai cinkoson jama'a, tsananin zafi na lokacin rani ya ƙara dagula lamura a sakamakon katsewar wutar lantarki da ya sa ba a samun wutar na tsawon sa'o'i 10 a rana. Fanka ta lalace, batirin baya aiki kuma muna yi wa kanmu fifita da tire. Inji Ala Zidan yayin da take zaune da mijinta a gidansu da ke yankin kudancin Canyones da wata fankan lantarki da ta yi tsatsa a rataye a saman sili. Ta ƙara da cewa ba ma iya cin abinci ko barci saboda tsananin zafi. Fiye da mutane miliyan 2.3 ne suka makale a cikin ƙaramin filin da aka matse tsakanin Masar da Isra'ila, yankin da yawanci ke buƙatar kusan megawatt 500 na wutar lantarki a kowace rana a lokacin bazara. A cewar jami'an yankin na samun megawatt 120 daga Isra'ila, yayin da tashar wutar lantarki ɗaya tilo ta yankin ke ba da ƙarin megawatt 60.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon ƴa mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, shirin ya karbi bakoncin architect Binta Fatima Yahaya mai zanen taswirar gidaje a jihar Kano da malama Maryam Umar mai gida mai sana'ar zane da fanti a birnin Abuja Najeriya. Kuma akalar shirin ta karkata kan wasu ayyukan da aka fi danganta su da maza a baya, wanda a yau an samu matan da suka yi fice a waɗannan fannoni. A cikin shirin da ya gabata dai, mun karkare shirin a daidai sa'ilin da architect Binta take cikin bayani, inda take cewa
idan an ambace ni kuma a wannan fannin, ina jin daɗi sosai yadda bai misaltuwa, dan mutane da yawa suna alfahari da ni dan ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka. Kuma fata na shine a koyaushe na riƙa yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya, dan na zama abar koyi ga mata matasa har da mazan ma, dan mazan za su iya cewa tun daga mace ma ta yi ballanta namu. Dan haka sai kaga yaran sun dage su abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sun jira aikin gwamnati ba.
To a yau za mu tashi akan bayanan malama Maryam, bayan da ne mata tambaya cewa matasa a yau suna tunanin da zarar sun kama wani aiki ko sana'a za su yi nasara, su yi fice. Yaya al'amarin yake?
Muddin mutum yana sha'awan abu kuma ya sa kanshi da yi tsakani da Allah, yana kyautatawa iyayen shi, yana aikin shi yanda ya kamata. Insha Allah, Allah zai daukaka shi kuma zai ci gaba a sana'an nan. Muddin kana son abu, ka sa ranka, ba da sauri-sauri bane zaka zama wani ko kuma zaka fara yielding success daga abun. A hankali, a hankali ne. Muddin kana da hakuri, kana son abin da kake yi,
to a kitabinta gare ki. Yaya al'umma da kike ciki suka karbe ki da irin aikin da kike yi, duba ga yadda suke kallon wannan sana'a?
Alhamdulillah, al'umma sun karbe ni sosai. Don sau da yawa mazan ne suke zuwa in sun ga aiki na a wani guri ko sun shigo office, sai a hada su da ni a ce ai musu zane. In kuma a wani guri suka ga aiki na, sai su ce a hada su da wanda yayi wannan aikin. Su a zatan su a koyaushe namiji ne yake. To idan suka shigo suka ga ni mace ce Bahaushe, sai su tsaya wani lokaci su tira su fara tambaya. Wani ma sai ya tambaya ce yana neman wanda yayi aiki a wuri kaza. Sai na kance musu ai ni ce. Sai ce to shikenan su suna so ya musu zane kaza. To idan na fara musu bayani akan abin da suke so, a dan sister butter a din haka din ne, ni ce din ne. Wani lokaci kuma matan su ne ke zuwa. Idan suka zo su ce ga abin da suke so, su sai ne musu. Dan ya kai ya kawo ma, wasu suka dauki zane na suka gani a wani guri, sai su ce da gani wannan zanen mace ce ta yi shi. Saboda yanda abubuwan suke, ni nakan yi zane ne kamar ni ce zan yi amfani da shi. Sai dan da akan samu bambanci shine ko kallon fenti ko tiles na kasa ko na jikin bango na bandaki ko kayan daki, kalolin su da irin su ko ceiling, to inda ake bambanta kenan. Dan haka wani lokaci idan aka yi zanen komai kuma yana tafiya har da kala din da nake bayarwa na bango, sai su amince da su.
Malama Maryam, wannan tambaya ta kice, menene ra'ayinki game da batun aure? Domin a duk lokacin da aka dauko zancen macen da ta yi nasara a rayuwa, abun farko da mutane suke tunani shi
sha'anin da ya shafi lamarin aure. Gaskiya kowace amace dai tana so ta yi aure, ta ga family ta da sauransu, kuma kariya bai kamata ya zama bariya a nan ba. So ni ina da sha'awar in aure, in samu family na, kuma sa'an da nayi sana'a na abu ne da zan iya yi a gida, kuma still zan iya ba family na full attention as ina aiki na a cikin gida.
To a kitakinta, yaya kike tsara ayyukanki kasancewar ga irin sana'ar da kike?
A fannin mai gida na, idan ba shi da matsala, dan shi yakan tuna min wani lokaci ya ce, to kin fahimta mutane alƙawari zaki bada aiki, to a tura musu su zo su karba. Idan kuma suna da buƙatar ai musu gyara daddai hakan nan, wani lokaci ba tare da shi muke zuwa. Alal misali, idan zan je gurin da ake aiki, muna kira inda ake gini site, to wani lokaci ma zan ce zai ce bari ya sauke ni ko kuma bari ya raka ni muka je mu dawo. Zancen kula da gida kuwa da yara, ko yaushe in dai mutum zai tsara ma kanshi kar ya hada aikin gida da na office, to zai ga abubuwa sun tafi daidai. Ni ba na hada aikin gida da na office, kowane ina barin shi a mahallinsa, don haka ban samu kalubale ba a wannan fannin.
Malama Maryam,
gaskiya ni a ra'ayina bai kamata mace ta zauna a gida ba kawai, ita aikin gida da kula da yara da mijinta ne. Yanda aka san mace za ta iya yin duka wannan, za ta yi sana'anta ko ta yi aikinta kuma ta kula da mijinta da yaranta, haka Allah ya halicci mace duk za ta iya yin wannan, ba sai an ce ta bar lamarin gidanta ba, ta kokari ta yi stabilizing din shi.
A kitabinta, daga cikin abubuwan da ake suka na wannan aiki naki, akwai batun irin sutura da ake sawa. Zaki ga yawanci idan za a zana hoton masu wannan aiki, zaki ga an zana irin malafa da wando. Ya mai gidanki yake ji a game da irin waɗannan sutura da ake sanyawa, musamman idan zaki hau tsauni?
Waje da baya jin komai saboda kayan da nake sawa, don masu nuna addini na ne da al'aduna na Hausa, kamar zani da riga, mayafi ko hijabi, ko doguwar riga da mayafi, ko kuma abaya. Ba lallai ne mace ta sa dogon wando ba, saboda za ta iya aikinta da computer ta ga komai da komai, ko tana zaune a ɗakinta tana amfani da internet, za ta ga site ɗin ma can inda ake aiki, har ta bada corrections ba tare da ta dauki kafafunta ta je har can ba. Dan haka mu irin aikin mu zamu yin ku a cikin ɗakin kwanan mu ne. Idan kuma ya kasance zan fita kuma ana rana, alal misali nakan sawa malafar kaba irin ta Fulani din nan, wani lokaci kuma nakan sa hular kwano saboda kiyaye hatsari, nakan dora akan mayafi na ko hijabi na. Shi wannan tasirin zane-zanen gidaje akwai fannoni da yawa, alal misali akwai wanda muke kira a turance landscaping, a takaitaccen fasara shine akai gida din da aka gama ana mai shuke-shuke, bishiyoyi da ciyawa, irin wanda ake kira carpet grass din nan masu laushi da masu furanni, to shine muke kira landscaping. Akwai kuma interior design, shi kuma ana maganan yadda zaka kawata ciki da kowa ya shigo zai yi sha'awa, masu gidan za su ji dadin zama a gidan, za su yi alfahari da gidan. Kana kuma akwai furniture design, zanen taswiran zana ma kujeran zama da kallon shi da yanayin shi kujerun gurin cin abinci ne a kujerun gurin zama ne ko kuma kayan aiki ne na gurin kitchen irin su cupboard da ko dakunan kwana har ya kai ya kawo ma yanzu akwai taswiran zanen motoci ana kiran shi automobile architecture ya danganta da wanne mace take da sha'awar ta kware akai zancen karfafawa yara mata matasa gwiwa kuma kungiyar mu ta mata mukan kai ziyara makarantun mata jifa-jifa don mu nuna musu yadda abin yake mu fadakar da su yadda abubuwa suke da cewa ko a dakin kwana mace za ta iya aikin ta ta mika a gani idan mutum yana so ya gyara ya tuwo ta gyara ta kara turawa kuma saboda mu karfafawa yara gwiwa mata matasa da yara mazan ma dai ina koyarwa har ila yau a jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudin a nan jihar Kano
Malama Maryam a yau an wayi gari mata sun kasance suna daukan nauyin kansu ko na iyalansu ko kuma irin nauyin da a da yana wuya kiga mace an ce ita take dauke da waɗannan nauyi duk da cewa wasu basu fiye son ƴaƴa mata ko kuma matansu su fice ba kuma menene burin ki nan gaba akan wannan sana'ar taki
ai abin alfahari ne kana da mata da idan yau ka shiga matsala za ta iya fitar da kai idan yau yaranka suna buƙatan wani abu za ta iya taimaka ku kuma iyayenta ku kuma iyayenka ai banda mata tana da haƙi kan iyayenta idan aka ce iyayenta yanzu ba su da ƴaƴa maza ita ce babba ai ya kamata tana yin abu da za ta na taimaka musu especially a shekaru idan ya doso musu saboda haka ya kamata mata su riƙe sana'a ko kuma aikin gwamnati amma kuma ka su wujire marayuwan auren su su yi kokari su balancing duka a ƙarshe dai zan iya cewa ni Allah yi ni mace ce wanda take sha'awan aure kuma na san cewa duk da ina nake son aikin zane na duka wani hujjoji da hakkin aure da ya kamata in yi zan sa shi a gaba sai aiki na ya zama na biyu to zan yi kokarin yanda zan balancing so kafin nai auren ma akwai wanda nake training din su maza ƴan yara maza young mazaje haka da idan aikin ya kama da a sami aure bazan iya kaiwa yamma ba kuma bazan iya dade a auren aiki ba su za su iya yin komai ni buri na kenan kuma nearest future ni dai gaskiya ina so in exhibitions a kasashe da dama na duniya ina sha'awan wannan sannan kuma ina so in training mutane
horar da mutane
da yawa ta harkan zane na a samu kaman foundation
wato gidauniya
na taimaka wa al'umma da talakawa da marayu insha Allah
mai sauraro duka abinda shirin ciwon ƴa mace ya kunsa kenan a yau amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauci Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
fara shaidar namu na wannan makon ne da jaridar Mitasiyon ta kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta rubuto mana cewar yanda ake raɗe-raɗin wanda zai gaji kujeran shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya wai ɗansa ne mai suna Frank Biya amma ɗan bangaren masu amfani da harshen Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce dole ne ɗan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci ya yi jaridar Economic Quotidian kuma cewa ta yi rikicin Rasha da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zabe amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC da su yi kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma ƴan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a din kasar ta Kamaru jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokari da yake mutuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Jaridar Ekohusan te kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Musa Maluda Malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a fadin kasar ya kuma sance bara gurbi wanda suna hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewa kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridan Zerasiyon kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take bude wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a fadin kasar Kamaru baki daya. Sun yi haka ne ba don komai ba, domin dakilicin hanci da karɓar rashawa da kuma annun da hana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shahidar namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Atanganakuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan jihar Hadinka, yayin da ake zargin sa da rubuta ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arsene kuma aka kamo shi a bindin bautin kasar tarayyar Najeriya, aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari. Amma halin yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa, shine shugaba Biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jiya Talata, Amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan ƙasar Rasha ciki har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taɓa zama zakara a wasannin motsa jiki na Olympics, Alina Kabeba, wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban Rasha Vladimir Putin kuma mahaifiyar 'ya'yansa huɗu. Ma'aikatar baitul marin Amurka ta dakatar da baiwa Kaiba mai shekaru 39 biza tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta. Lokacin da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta tashi zuwa Taiwan a cikin jirgin fasinja na rundunar sojin sama a jiya Talata, ta zama jami'ar Amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa. Ƙasar China ta sanar da ɗaukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya. Jami'an Taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta. Dalilin da yasa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin China da Amurka, China na ikirarin cewa Taiwan wani yankinta ne, kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin ƙasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin. An jinkirta kare ƙuri'a da 'yan jam'iyyar Conservative ta Burtaniya za su yi na zaben sabon firayim minista bayan da wata hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanai na intanet na iya sauya ƙuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya Talata. Hukumomin ƙasar Guatemala sun kama fiye da mutane 12 da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar baƙin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico, ciki har da wasu mutane 4 da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu baƙin haure a Texas a shekarar 2021. Kaman da aka yi a safiyar ranar Talata, ya zo ne wata guda bayan da baƙin haure 53 ciki har da 'yan ƙasar Guatemala 21 suka mutu a wani yunkurin fasa ƙoren da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar trailer da ke birnin San Antonio na jihar Texas.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.